people are excited, investors are excited. We are anticipating when the details are formally announced by the CBN.
If you say you want to stick with what the consequence will be on the banks, Nigeria is near recession.
Wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayinsu game da matakin wucin gadi da babban bankin tarayyar Najeriya ya dauka akan darajar naira, al'amarin da kuma a nan gaba ake ganin zai kai ga karya darajar naira kamar da masana tattalin arziki a kasar suka hango. Alhaji Shabu Idris wani masanin tattalin arziki ne da ke birnin Lagos kuma ya mani fashin baki game da sakamakon wancan taro da babban bankin tarayyar Najeriya ta gudanar akan makomar takardar kudin naira da kuma sauran kudade na kasashen waje musamman ma dai takardar kudin dala na kasar Amurka.
Taron da ya gabata wanda aka gama shekaran jiya kusan abu guda ɗaya ne ainihin makasudin wannan taro. Ana ta cece kuce akan maganan farashin naira ko kuma mu ce farashin dala a kasar Najeriya. Kai ya rarrabu kuma kusan a ce ya rabu kashi biyu. Farko akwai wanda suke ganin ba mu da hujjan da za a rage darajar naira, kuma wanda suke da wannan ra'ayi suna ganin cewa kasashen duniya da yawa da suka karya darajar kudadensu ba su samu biyan bukata ba. Misali, kasar Russia ta karya darajar kudinta da ake kira ruble, ya rugurguje an karya shi daraja kamar da kashi 40%, amma har yanzu ba ta samu sauki ba, baka ta kuma nasaran wannan karya darajar kudi da ta yi ba. Kasar Misra wato Egypt a cikin watanni hudu sun rage darajar pound dinsu, suma Egyptian pounds ake kiran shi, ya kai kamar su biyar a cikin wata biyar, wata uku, amma duk da haka nan yana ta tangal-tangal. Saboda haka duk lokacin da wasu daga cikin masana tattalin arziki suke ganin ya kamata a rage darajar kudi, wanda suke ganin bai kamata ba sai su suna nan, wace hujja kake da shi ne ka rage darajar kudinka? Idan kana ke goyen bayan cewa ya kamata a karya darajar naira, suna tunanin cewa ai ne ake ƙara tsora mashi nauyi. Shi yasa yawancin mu muna da cikin masu goyen bayan bai kamata a ce an rage darajar naira ba, saboda a yau ba a goyo ba, don an ce babu dalar da za a saya din ka rage darajar naira.
To in haka ne, idan mafita kenan idan gwamnati bata karya farashin nan ba?
Wato maganan gaskiya ita ce, ni ina ganin inda zai yiwu a kan ne a ci gaba da rayuwar da muke ciki a yau. Waɗanda suke da dama, suke da kamfanoni manya, za su shigo da kayan da za su sarrafa a saida masu da kuɗin nan akan naira 200. Akwai kayan da aka keɓe aka ce wannan na dole ne don a tallafa matalakawa, to a sai masa dala akan naira 22. Wannan kuma wanda yake nan masu hannu da shuri ne, misali kana son ka shigo da mota bus ta ɗaukan talakawa ne, in kana son kuma ka shigo da marsandi ta mai kuɗi ne, sai a ce wanda zai shigo da bus a saida mashi da dalar nan a sauki, wanda zai shigo da marsandi a saida mashi da dalar nan da tsada. Kaga ta nan wurin an san an tallafa, kuma a wancan ƙarni da muka yi an samu sauki, talakawa sun ga daɗin da aka ji. Amma abin da ke faruwa yawancin lokuta, wanda suke da baki, kuma kamar yadda Bahaushe ya ce dokin mai baki ya fi gudu, shi ne yake faruwa. Wanda suke ganin cewa dole ai a karya darajar naira, sun fi waɗanda suke ganin bai kamata a karya ba baki, kuma su suke da kafafen yaɗa labarai, shi yasa suka fi kowa magana. Amma koda an karya darajar naira nan, ina ƙarje da maka, dalar nan fa ba samuwa za ta yi ba, saboda ta yaya muke samun dala sai mun sai da man fetur. To ana man fetur kuma farashin shi ya faɗi daga dala 115 akan kowace ganga, ya dawo kusan dala 50. Da muna fitar da ganga miliyan 2.2 ko da 200,000, yau ba a goyo ba ganga miliyan 1,400 muke fitar da shi. Saboda haka ta ina ko ka mai da naira dala 1 naira 1,000 ne, dalar nan ba samuwa za ta yi ba, ba ta kuma ba tan.
Babangiji Birmingham, Amurka, daga Lagos.